This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya da kuma cikakken labaran duniyar tare da Murtala Faruk Saminna. Amurka ta mika wa gwamnatin kasar Uzbekistan jiragen da tsofaffin sojin sama Afghanistan suka hawo zuwa kasar Uzbekistan bayan da Taliban ta kwace iko da birnin Kabul a shekara ta 2021. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka a ranar Alhamis cewa a hannunta mallakar wasu jirage ga Uzbekistan a wani bangare na shirin ma'adanar ma'aikatar tsaro. Kakakin ya ce dawa muryar Amurka ta wani sakon imel cewa an amince da mika jiragen ne bisa yarjejeniyar haɗin gwiwa da sigar ita fagen yaƙi da ta'addanci da miyagun ƙwayoyi da kuma inganta tsaron kan iyaka, amma bai bayyana adadin jiragen da aka mika wa gwamnatin ta Uzbekistan ba. Makomar jiragen da aka kai kasar ta Uzbekistan bayan da kasar Afghanistan ta faɗa hannun 'yan Taliban ya kasance wata takaddama tsakanin Taliban da Uzbekistan tsawon shekaru uku da suka gabata. Wani harin bam da Rasha ta kai kan birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a jiya Juma'a ya daki wani filin wasa da wani ginin gidajen jama'a mai hawa 12. Jami'ai sun ce mutane bakwai sun mutu, ciki har da wata yarinya 'yar shekaru 14, sannan akalla wasu mutane 77 kuma sun jikkata. Rahotanni sun ce 20 daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali, a cewar jami'ai. Ginin na gidajen jama'a a gundumar Industrial na birnin ya kama da wuta. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta yi amfani da bama-bamai masu linzami ne a harin. Irin waɗannan bama-baman suna haɗe da na'urorin taswira da ke kai su ga inda aka auna su. Wata sabuwar alamar rashin jituwa ta kunno kai a alaƙar da ke tsakanin Koriya ta Arewa da China, dangane da shirin da Beijing ta yi na kakkafa cibiyoyin sadarwa a kusa da kan iyakarta, wanda masu shari ke ganin zai iya zama wata hanya da China din za ta karfafa tasirinta a kan makwabciyarta ta kudanci. Da alamu da Pyongyang ta nuna rashin amincewa da shirin China na kafa kayayyakin da za su iya watsa shirye-shiryen rediyon FM zuwa Koriya ta Arewa, kafar yaɗa labarai ta Kyodo ta ruwaito a wannan makon cewa Pyongyang ta aike da sakon email na korafi game da shirin zuwa ga hukumar kula da harkokin sadarwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato ITU. Tana mai cewa Beijing ba ta tuntuɓe ta game da shirin ba kafin soma shi, wanda ya zama tamkar wani karan tsaye ga ka'idodin hukumar ta ITU. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A rangamar da Iran ta yi da ma'aikatan jinya da suka gudanar da zanga-zangar lumana da ba a taɓa gani irin ta ba a cikin watan da ya gabata, ta haifar da wata sabuwar damuwa ga Amurka da kungiyar ma'aikatan jinya ta duniya. A ɗaya daga cikin sanarwa biyu da aka aike wa muryar Amurka a ranar Alhamis, wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce gwamnatin Biden tana sa ido sosai kan zanga-zangar da ma'aikatan jinya da sauran jami'an lafiya suke yi a Iran, kuma ta damu da rahotannin da ke cewa ana kama wasu masu zanga-zangar ta lumana ba bisa ka'ida ba tare da yanke musu hukunci. Jami'in na Amurka ya ce rahotannin suna da matuƙar damuwa idan aka yi la'akari da mummunan tarihin gwamnatin Iran na murƙushe zanga-zangar lumana, gami da ci gaba da amfani da tsatsauran hukunce-hukunce akan waɗanda suka shiga zanga-zangar neman 'yancin rayuwar mata a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa, babban jami'in kungiyar ma'aikatan jinya ta ƙasa da ƙasa ICN a taƙaice, Howard Cotton, ya ce kungiyar da ke da mazauninta a Geneva ta damu matuƙa kan waɗannan rahotannin da ke fitowa daga Iran game da ma'aikatan jinya da ke gudanar da zanga-zangar lumana, amma ana cin zarafinsu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya bayyana yakinin cewa za a iya dakatar da annobar ƙyandar birya a Afirka nan da watanni shida masu zuwa. Babban daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana sa ran kashin farko na allurar rigakafin hukumar zai isa kasar Congo nan da ƴan kwanaki. Afirka ta sami wani sashe kalilan kawai na alluran rigakafin da take bukata domin ganin an rage yaduwar cutar. Kasar Congo ce ta fi yawan kamuwa da cutar tare da mutane 18,000 da ake zargin sun kamu, yayin da wasu mutane 629 suka mutu. WHO ta ayyana barkewar cutar kendar birya a Afirka zaman matsayin shirin gaggawa na duniya, tare da fatan hakan zai haifar da martani mai ƙarfi a duniya game da cutar a nahiyar, inda take ta yaduwa ba tare da an sani ba tsawon shekaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Na san yana an tashi lafiya.
Lafiya kallon malama Grace, da fatan an wayi garin yau lafiya.
Lafiya limi ya wajen naku.
To lafiya kallon alhamdulillah, da dama dama zamu ce.
To Allah ya sa mu ga bayan wannan yanayin lafiya, kuma ya kare mu a yanayin da zamu shiga mu, da yake muna wurin da ake dukan yanayi ana dan dana su.
Gaskiya ne, gaskiya.
Yau na san yana abin da ya dauki hankali na a wannan kasar, labari ne na zahiri. To a cikin ofis din mun nan ko ka san abin share-share, akwai wani abin sa share din nan. To akwai wani abin sa share da aka saka shi a ban daki. To a cikin sai aka rubuta kaman litter box. Lita ba?
Lita box kamar wurin jefa abin shara haka.
Yawa, to da banda harufa ta farko da L din da kuma ta ƙashe R din su ne suka fita. Dan sauran na tsakiya din nan dan fentin ya koɗe. To shi ke nan, wai sai ta fowai kullum ta shiga wurin sai ta ce wai a'a. Wai annan kuma abin da dai ka san akwai wurin kuma aikawa da sakonni na kamar inda za ka sa wasu
na wasu kuma
wato ita sai ta abin nan gashi dai muka fito ana fita ga inda za a saka wasiku. Me yasa kuma aka saka akwatin nan
wasiku cikin kumban daki?
Sai kullum tana tunanin nan sai ta dade sai wata rakawa sai ta zo ta ga wata ta shigo ta share hannunta ta jefa a wurin sai ta ce ai ashe wannan abin
ba ashe ashe lita ne ba lita ba.
Allah sarki duniya,
Allah sarki duniya,
gayyato mana wani fitaccen mawaki a Najeriya wanda shine ya bakunci wannan shirin ne yau in zuwa an san zamu ji yadda hira ta tu ta kankama amma kamar yadda muka saba bari mu bude babun da mika gaisuwar fata alheri da sadu zumunci muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga mai sauraron wannan shiri a yau da kullum Amina Alasan da Nalbiti Ibrahim rigar Malam Shagari da Babaye Gambo da Magaram Nijar sai Umar baban yaya sabon gida da Sani mai lange-lange a wuri da Bashir Maman dan Inna Kadisau sai Aminu Adamu Malam Madoli da Abubakar Kawu Girgir da Sa'idu Abdullahi da Masuru sai Yusuf Bazuka mai leda gululu da Tukur Harka Rijau da Mudassir Sani Birnin Kebbi sai baban gida Alhaji Dabuwa Nguru da baba Gana Alhaji Nitiya Watakal da Muhammad Ibrahim Karasuwa gaisuwa bari ya huce zuwa ga Mamuda Salisu da Liman Badamati Liman masallacin Juma'a na bi kauren na muda sai Khalifa Atiku Abubakar da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai Dr. Latiu mai maganin ido kauren na muda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Honorable Hafizu Balarabi Dusau sai Hussein Dangote Karasuwa da Alhaji Lele Kufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne da Liman Sani Bingire mai walda sai Hassan Hose mai hutu kauren na muda da Ibrahim sai Malam Nura Bala da Ibrahim Suleiman da Dr. Abubakar Rabi'u Magami da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin Malam Magres bari kuma mu mika wannan sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Marigayi Alhaji Sa'adu Dono da ke garin Dono a cikin karamar hukumar mulkin Yabo a jihar Sokoto bisa ga rasuwar kaninmu Alhaji Sabo Sa'adu wanda aka sani da Alhaji Sabo wanda Allah ya rasuwa makon nan wato birnin Lagos da ke Najeriya muna yi musu ta'aziyya kuma muna fatan Allah ya ji kanshi da gafara haka kuma sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Dr. Zubairu Sahadi wanda aka fi sani da Zubairu Challenger shi kuma a garin Sanyin na ta karamar hukumar mulkin Tambuwal bisa ga rasuwar ɗansa Ikrama wanda shi ma Allah ya yi rasuwa a wannan makon muna fatan Allah ya gafarta mishi kuma ya ba da hakuri ga dukkan iyalan gidan shi Alhaji Zubairu Dr. Zubairu Sahadi Allah ya ba da hakuri kuma Allah ya gafarta wannan yaron sai kuma sakon gaisuwar abar ya huce zuwa ga ba wato zuwa ga babu gudu buzu baka cin jangoro sai kuma Alhaji Alhaji Yahaya Danno Azare da baba Ali Kujuru direba babbar tashar Azare da Alhaji Dada Sarkin Fawa a jihar Katagun da Yalwaji Dan Tayi mai direban Huma babbar tashar Azare da Alhaji Amadu Kakkai Sarkin Fadar Katagun da Talban Darajiya da Machu direban keke Lagu da baba Uba mai bakin mai babbar tashar Azare da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya Malam Magris kamar da muka faɗa komai kirkin kuma za ka iya gane kowa da gaisuwa ba sai dai kai ne ka kan dole ka san abin da lokaci ya
ba ka burki nan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana zan fuskanci babin mata aka ce so so ne amma son kai ya fi ko
eh gaskiya ne amma lokaci har da suka fama
ai mako mai zuwa Allah ya nuna mana mu baje abu namu
to gaskiya kan haka ne
ai ko amma wanda sai
Allahu Akbar. tashi Aminu ala tarikin mawaka
Kari na kara ke na zakari ba kai farin banza ba Amina ala
Kati mutu uwa ta mawaka to baki da zai tarayya
Wayo Allah uwar mu maganin kukan mu baya boye malayu kar ku ganta gari
sai mutu mawaka jinta ya kai shi
girma da kai shi da ba kai kade ba alika ai uwar mu ce maganin kukan mu maman mawaka kuma ko baki da kana yin wata
na sanye da ka kai bako
eh wato wani abu ke san komai sai kaga in wani ya wuce sai kaga wani ya taso yana kokari ya mai gurbin sa
haka
a ke san duk wanda yake kasar Hausa ya san wani mawakin da ake kira Haruna Uje
eh haka
to Allah ya Allah
sai wanda waka Balaraba sai kuma
wanda waka Balaraba madalla to saboda haka yau wakiliyar mu a birnin Abuja wato Rukayya Basha tana dauke da tattaunawa da sabon Uje sai mu ji menene alakar su da tsohon Uje ko kuma ya abe kan wasu wani ku biyo
jin kadan na harzuka kauna da kike same haka
dole in ka fama ka a cikin mazaka dautaka
haka shi na ya gwada wata rana ke zan kai daka
na sabon oji mai wakar Balarabe da Balaraba mai kuma wakar kwashkwash mai kuma wakar mai zagi ga zagin kawo ne ma ina tare da ku
to me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka
eh to wakar concept din shi ko kuma wakar gabaki da
wakar gabaɗaya
so ni ta tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidanmu ina kuma dan ji bawa na na jin wakokin Haruna Ojin so amma da ni tashi na fara waka ba wai na fara direct irin Haruna Ojin bane sai na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abun gaskiya amma karanta ya wado zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni da macen na ce ina so in zama mawaki kuma na zama alhamdulillah
to wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burinka
to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fare abu na farko na jajirce na yi hakuri sannan kuma na mai da hankali akan aiki na sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikin sa domin duk abin da zaka yi wani baya su so ni na tashi ne da kaske kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana tun ba su har aka dawo ana su tunda mafi na bai da rai dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine
to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa
to ni ina ba irin waƙar da ba nayi tunda da wannan sallan nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma ni ki kosh kosh zaka yi waƙar soyayya ne akwai su faka faka akwai kuma ku fada wa mutane mai hakuri ita kuma mai hakuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina ɗan mai dogori mutanen mai dogori akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kawai in ta zo min zanyi zanyi
to amma me yasa kai kake saka gargajiya a cikin naka wakan
saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga lain da ya dauka Haruna Uje shekara sa wajen 70 da yin wannan harka shekara sa wajen 20 da wani abu da mutuwa amma manta da yanayin abun amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne kuma duk mawakan mu tikma kuma na Najeriya indai Hausa kake babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'ada to ni kuma na dauko al'adar da yake saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai ina son yare na sosai
to ya kake gudanar da wannan harka naka na waki waki
gaskiya wahala nake sha ina shan wahala inda sai an yi gurmi an zo ai kida an zo ai wai kamar a sati na ko ta ka oje ta tabara Allah sarki tantabara so ni da nazo zan yi waka ni ban taba waka mai halata ba yanzu haka yau za a yi kyan waka yau za a ƙara tabata ina shan wahala gaskiya akwai wahala dai wannan aikin gaskiya akwai wahala
to daga wani shekara ka fara wannan waka
ita ta ji gurmi ko kuma waka gaba
waka gaba ɗaya
2008 2008 na fara waka
to daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai
wallahi ba ni da masaniya akwai yawa ba ni da masaniya yadda zan ci ga adadin waƙoƙin suna da yawa gaskiya
ko akwai abin da yake sa ka kaje kawai haka kurin kana zaune ka yi waka ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka
eh ina da nishadi akwai lokutan nishadi na gaskiya musamman ma idan akai dariyar mugunta nazo akai fira akai wasa da dariya ne akai dariyar mugunta so na kan ji zan yi waka haka in aka bata mare na kan san waka musamman wani mun wani abu da aka ce mun wani ya zage ka kuma bazan mai magana ba ni ba na magana ka zage ni amma tabbas in ka bari na samu gurmi aka buga mun gurmi to zan yi abin da nake so
to yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi
to shikenan baby ki mini kosh kosh ni ma in nake kosh kosh baby ki mini kosh 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 ni ma in nake kosh kosh
baby ki mini kosh 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 ni ma in nake kosh kosh
to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakon mu a yau wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau to bayan wannan waka na kwash-kwash wasu irin waƙoƙi kuma kai ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash tunda ka ce kai in akai hirama ko tagulma ka kanyi waka me yasa kai wannan waka na kwash-kwash
wakar kwash-kwash na yi ta ne ina cikin nishadi saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma na samu farin ciki dai a ranar gaskiya saboda ina cikin nishadi ita kuma kamar Balaraba na faɗa miki wannan damu na akai da injuriya ta saboda asalin wakar Balaraba ta Haruna Uju in ji ka dauko suke zai zaki ko san shi iri ɗaya ne amma labarin su ba iri ɗaya bane so wannan shine
akane to karira mana wannan wakar mana miji
balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata rana
na balaraba sai ki danga da tsela ina nan nauna gidana na radda yayi gidana ya sai mun gaban oji ya kamata in kai ka kaduna cikin ta'in ungana na sai ka tsaya da tabbata ka ban izini dan Allah kana je sallama
ba wadan Haruna Oji bane amma kuma waka sabon Oji ne to sabon Oji wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka
to alhamdulillah duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya alhamdulillah ko na fada mutu da farko a cikin waka kin san ana cewa na samu kaza to in zan sai na samu abuwarewa tunda ni na wuce cikin Najeriya na wuce cikin kasar Hausa a 2023 last year wanda ni gaban turawa na je nayi performance da gurbi da komai wanda a matasa sa'ani na mai age ina ina tunanin ba a samu wani wanda yayi ba so naji kabarin manzon Allah naji kasashe da yawa ina da iyali na mata na sannan uwa uba tarihin da na bari kin san wani tarihi yanzu idan labin masana'antar tunda aka kirkire masana'antar ba a samu wanda ya zo da wannan salon ba to yanzu idan kuma har yau kuma idan na faɗa na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon oje ko da ni ma Haruna Oji na gada yau in ka dauko gurmi ka zo aka ji kada za a ce layin sabon oje to wannan ita ce babban nasara na buɗe kaina na zo na kafa tarihin da ko wasu ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiya ta ba zai manta da ni ba duk wanda zai dauko gurmi nan da ya kara 30 a wannan masana'antar za a ce sabon oje ya yi irin shi so wannan ne shine guri ya
kaji mutumin naka kaji gogan naka ka da ba ka ce su saurari ala to yanzu mun ji alaka su da
ai gaskiya ai gaskiya gaskiya ne gaskiya
ya burge to Allah ya bada nasara Allah ya kara ci gaba wannan sana'a
to an yi suma
anan na san yadda bakon da karaka ne ya sake dawowa a yau dai labarai
Turakin jange ba lalle na jange da yau zai kara zazzage muna wani labari mai dadin gaske malaba ga mai dadin gaske yau na yau ba ai ne mai dadin gaske ne saboda wato an saka kalma ne a muhallinta
a kusa wanda yake maka kaikai kenan.
A ni dai yanzu ban ce komai kada a ce ni nake yanzu bari mu ji na jangebe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na VOA. Mai magana Shehu Abdullahi Jangebe Turakin Jangebe. Labarin mu na yau shine labari mai taken sa'a ta samu anyo dan barna mutuwa. Wato wani babarbare ne saboda ya shiga cikin wani hali na wato kuncin rayuwa kamar da irin halin da ake ciki yanzu a Najeriya na tsadar abubuwan badar rayuwa da abubuwan masarufi. To wannan dan Borno ya rasa yadda zai yi jama'a su taimaka masa. Ana haka da sai sai matarsa ta kira shi ta ce Allah gogoro yaro ya rasu fa. Shi ya rasu ce ya ce to sa'a ta samu. Ta ce ya mace yaro mai yaro suka ce sa'a ta samu ya ce to bari zaki gani. Nan da nan aka je aka faɗa wa mutane aka aika maliman jama'a ta taru aka zo aka yi yaro jana'iza aka je makabarta aka bizne yaro. Bayan an dawo daga makabarta duk kowa an zo an taru liman ya yi wa dan Borno nasiha. Sai dan Borno sai ai hakuri mutuwa tana kan kowa. Kaza kaza nan dukkanin mu kowa zaman jiranta su yake. Aka yi wa dai dan Borno nasiha ga yaro addu'a Allah ji kansa da ya fi masa mun Allah shi fitina mu zuwa. To shikenan sai liman ya tashi zai tafi ya dan tabbata tafiya kadan sai dan Borno ya kira shi. Yace Allah shi ga wata malam yace na'am dan Borno yace an jima kadan ka dawo. Sha in dawo lafiya yace eh wata za a koma yi. Yace wata me yace wata mutuwar yace subhanallah. Sai liman ya dawo yace dan Borno lafiya me zai sa koma wata mutuwa a gidan yace eh to haka ne ga wata malam gaskiya mutuwa yanzu aka fara saboda babu abinci a cikin gidan nan. Don haka mutuwa ko yanzu aka fara. Jama'a ya ce a to jama'a kun ji halin da dan uwanmu dan Borno yake a ciki. Don haka a taimaka. Don haka tun nan take masu dan abin abu a hannu a dauko kuɗi ne a bayar ko su tafi gida a dauko kayan abinci. A taimako mu aka taimako mu dan Borno. To shi ne dan Borno da ya shiga gida ya gaya matarsa ya ce ana gaya miki wannan rasuwa da aka yi sa'a ta samu. Ya ce to kin gani ko? Ba da wani wannan mutuwa ba abin san ranar da ainihin za a samu sauƙin wannan al'amari ba. Don haka shi yasa nace miki sa'a ta samu.
Ina jin wannan labarin da gababi Allah ya sa dai kar Fulani su kwaya dan aka ce inda wani ne rawa aka baki tuni wani duka zai sha.
A to ai kisa ai Fulani ba su go to sai dai su na su kuma su zaki
take gani zaki
nasu.
Allah ya sa
kada
ya mutunta wannan ba wata dabara ce kuma to Allah ya kawo mana sauki wannan
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Station da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.